Tsohon Prime Minister Hama Amadu, wanda ainihi daga gidan yari ne ya samu izinin zuwa ganin likitansa a kasar Faransa a watan Afrilun 2021. Saboda haka dawowarsa gida Niger ke da wuya, bai bata lokaci ba wajen gabatar da kansa a gaban alkali domin ya yi bayani, kamar yadda lauyansa Maitar Musi Bubakar ya bayyana mana.
Je te confirme et il a suivi son interrogatoire de fond.
Yace da ya dawo ya amsa tambayoyin alkali kuma mun shigar da bukatar a yi masa sakin talala. Haka kuma an amince da wannan bukata kamar yadda aka yi wa saura. Ina tabbatar muku cewa an yi masa sakin talala saboda haka ajiya yayi kwanan sa na farko a cikin iyalinsa. An bi dukkan ka'idodin da ya kamata domin ya bayyana gaban alkali mai bincike wanda ya saurare shi ciki da waje. Dama doka ta ce ana iya gabatar da bukatar bada beli a duk lokacin da ake so. Haka kuma aka yi. A ƙarshe an yi masa sakin talala. A cikin daren Litinin din da ta gabata wayewar Talata ne madugun ƴan hamayya shugaban jam'iyyar Modern Lumana Hama Amadu ya sauka birnin Yamai bayan hijirar shekaru biyu a kasashen waje. La'akari da sabon yanayin siyasar da aka shiga a Nijar tun ranar 26 ga watan Yuli ya sa wasu manazarta ke fassara dawowarsa gida tamkar wani matakin share fagen shirye-shiryen zaɓukan da gwamnatin riƙon ƙwarya za ta shirya a gaba. Kwar yake matsalolin da ya fama da su a baya na iya zama wani shingen da ka iya hana masa shiga wannan fafatawa. Da wannan dalilin nema ya buƙaci magoya bayansa su zaɓi ɗan takarar 'yan adawa Muhammad Usman a zagayen farko na zaɓen shugaban ƙasa na watan Disambar 2020 da zagaye na biyu da ya gudana a Fabrairun 2021. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.